بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. درس المرسل دعاء من المسجد الهدي 29 جمادى الثاني awannan shekara ta 1400 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 11 ga watan 10 shekara ta 1998, dan cin gaba da karatun littafin Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Wannan kuma shine darasi na 32. Jiya, idan ba a manta ba, mun shiga cikin babin da yake magana kan sallan jami'i. sallan jam'i, babu salatul jama'ati wal imama, wato abin da yake cikin sallan jam'i da kuma limanci. Hadisin da muka tsaya akan sajiya shine hadisin Jabir dan Abdullah, wanda yake magana kan yadda Mu'adh ibn Jabal ya rinka sallah da mutane, yana kuma tsawaitawa har wani mutum ya fita daga cikin jam'i yayin sallar shi kadai, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci Mu'adh cewa ya daina tsawaitawa idan yayi sallah da mutane. يوم ذا متاسكا حديث عائشة، وأن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. An karɓo hadisi daga Aisha, Allah ta tare da adireta, fi kissati salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam billah, dangane da kissar sallar da annabi yayi wa mutane, wa huwa maridun alhalin ba shi da lafiya. Qalat Aisha ta ce: fa jaa hatta jalasa an yasari Abi Bakr, annabi ya fito daga gida har ya zauna a hagun Abu Bakr Siddiq. Wato abin da ya faru farkon lokacin da lokacin sallah din yayi, an kira shi sallah, lokaci yayi, haka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don ya fito a ci gaba da sallah, jikin da ba shi damar fitowa ba, sai ya umarci Abu Bakar ya misali liman. Bayan an riga an fara sallah, an sallaci wani adadi a cikin sallah din nan, sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nishaɗi da karsashi, ya ga yanzu zai iya fitowa, don haka sai ya fito. Da ya fito, sai Sayyidina Abu Bakar ya ji alamar kamar lalle annabi ya fito, domin gidansa na daura da masallaci. Don haka lokacin da ya shigo, sai ya kasance ya zauna a gefen Abu Bakar daga haguntunsa. Wato, Abu Bakar na haguntunsa, annabi na dama, ya zauna kenan, shi ne a haguntun Sayyidina Abu Bakar. Ina fata an fahimta. A wannan lokaci, sai Sayyidina Abu Bakar ya zama mamu, annabi kuma ya ci gaba da yin limancin sallaci. Kun fahimta da kyau, shi ne ma'anar faja'a hatta jalasa an ya sare Abi Bakar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya zauna a gefen hagun Abu Bakar Siddiq, dan lokacin da zai yi sallah a tsaye ba sai a zaune. Fa kana yusalli bin nas jalisan, sai ya rinka yawa mutane limancin sallar yana zaune, wa Abu Bakr qa'ima, sayyidina Abu Bakar kuma yana tsaye. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر ينقول بسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر سوكما مثالي سنة ينقول بسلم أبو بكر الصديق. متفق عليه وأن حديث إمام البخاري بإمام مسلم فكر وصوله. وعدتك يا أخوي تعطاني دمت وأن حديثه في واسم أنا مجرم annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne liman ko imamu ne? Waɗansu daga cikin mutane suka ce annabi shi ne liman. Aka ce menene hujjar ku? Suka ce hujjar mu a nan gurin shi ne ya zauna a haguntun Abu Bakar Siddiq, suna tsaye da Abu Bakar a sahu ɗaya, shi yana hagun Abu Bakar, Abu Bakar na damansa. Ga ka'ida ko limamu dama shi ke tsayawa a hagu mamu ɗin yana damansa, sauran jama'a kuma su yi sahu kuma daga baya kenan. Wannan sai ya nuna kasancewar annabi shi ne liman, wato Abu Bakar a lokacin nan ya canji ya zama mamu. Suka ce wannan dalili na farko kenan. Dalili na biyu, da Aisha take cewa yaktadi Abu Bakr bi salati Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yaktadi an-nas bi salati Abi Bakr. Wato anan gurin Abu Bakr yana yin sallah ne da sallar Annabi. Sai Annabi ya aikata wani abu sannan yayi, ya nuna waye liman kenan Annabi ne liman sallallahu alaihi wa sallam. Su kuma mutane suna yin sallah suna masu koyi da Abu Bakr. Kasancewar Annabi na zaune ilimin sun gaba da kadai za su iya ganin sa, na baya da na uku da na hudu duk ba za su gan shi ba. Wannan kenan. Sannan kuma ba sa jin abin da yake faɗa har sai Abu Bakr ya ɗaga murya a bayan Annabi kafin a ga Annabi mai yi rukuɗi ko sujuda yayi ko menene yayi. To sai mutane su suke koyi da Abu Bakr suke suka ce duk wannan dalili ne kan cewa Annabi shi ne liman a nan gurin, Abu Bakr ba mu ne. Dalili na gaba suka ce babu yanda za a yi Abu Bakr ya lamuncewa kansa ya zama Annabi ya zama mamudinsa. Zai gwammace Annabi ya zanto shi ne liman, shi ya zanto shi ne mamu. Kun fahimta da kyau? To amma magana ta biyu suka ce a'a, Abu Bakr liman ne, Annabi ma kuma liman ne. Eh, suka ce shi Abu Bakr Annabi ne limaminsa, su kuma sauran jama'a Abu Bakr ne limaminsa. Imamu ce abu yake haka ta wuce a sallah, shi liman shi limami ne ga sahun gaba, su kuma 'yan sahun gaba duk limamai ne ga sahu na biyu, 'yan sahu na biyu limamai ne ga na uku zuwa ga na uku. Suka ce gini a bisa ga wannan, inda a ce liman zai dago daga idan liman ya zo sallah yana cikin rukuni, sai ka shigo sai ka same shi a rukuni kai sallah, kai ma kai kabar da ka shiga rukuni, ka dace da wannan rakar ko ba ka dace ba? Ka dace da ita. Da mukaddar sai liman ya riga ya dago ya ce sami Allahu liman hamida, ya riga ya gama dagowa. Amma sahun da ke bi masa ko na biyu wanda kai ka zo sahun da ka samu a gaban ka ko ba su riga sun dago ba, sai abu ya ce kai kabbara ka shiga tare da su tunda ba su riga sun dago ba ka samu wani raka. Yace dan kai waɗannan su ne limamanka, ba ka jin me liman yake ciki su kake gani, saboda haka limamanka bai dago ba kenan. Hujja su duka za ta yi da wannan hadisi. يكتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتدي الناس بصلاة أبي بكر الصديق. إذن أبو بكر إمام ومأمون في وقت واحد في لمن يقوم مأمون عليه في بلاد. كنت أريد أن أقول هذا في الكار كيف كما جنوا سو بحديث بمكر أن تابايا بأنتي فأتموا بي ولا أتم بكم من بعدكم. كوكو الكوري جميل ko kuma wanda yake bayan ku yi koyi da ku, haka kuma wanda yake bayan ku yi koyi da ku, wanda shi ne maganar. Amma a gaskiyar al'amari a nan gurin maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne liman, wannan shi ne da'irin magana. Amma a ce Abu Bakr ya zama liman a lokaci guda, ba za a yi fahimtar wannan ba. Abu Bakr mamu ne a wannan lokaci, da ya fara limancin da Annabi ya zo sai ya bar masa, shi ne suke cewa ya halaka kenan jawab na istikhlafa kenan. Ka fara sallah wani abu ya zo ka bar wa wani ya ci gaba. Kun fahimta da kyau? Wa alaikum salam. Ba ta ne masu buki ba, an fara sallah sannan ya zo ya ci gaba. Ina jin masu bukin kafin ce ta a ma'anar magana ta. Amma kwata-kwata ban tun da nazo nan ban kai masu buki ba a yau da ita. An sallace wani abu na sallah. Ko wani adadi na sallah sai Annabi ya zo. Ban dai sai masu buki ba. Mun yi itibaji da kekan wannan. To sannan sai mu ce to shi kenan ya ake. Bayan mun yi itibaji da kekan cewa ban ce masu buki ba. Na ce dai an sallace wani abu na sallah. Ko na ce an sallace wani adadi ko wani abu na sallah. An sallace wani abu na sallah. Sai kun ka ga wani zai ba fara da nan ba. To amma an yi raka'a da an yi biyu an yi uku duk da wayar ba ta sayi sai mana ba. An dai fara sallah Annabi baya da. Kuma lokacin da aka fara Abu Bakr ne limami. Da Annabi zo sai Abu Bakr kuma ya zama imamu ne. To nan ne safarin da yake cewa ya zama imamu ne ko ya zama liman. Ko ba mu da limami a fa'ili guda. To shi ne abin da muka farfaɗi maganganu a kai na malamai. An fahimta ku? To a nan gurin wato kenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallah a zaune. Sauran mutane kuma suna tsaye, wanda wannan ya taɓa abin da makarin ta jiya inna ma jibila al-imamu li yusalla bi idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla qa'iman fa sallu qu'udan ajma'in. Kuma ku sallah a zaune gaba ɗan ku suka ce ga wannan Annabi na zaune, in kun ce shi ne liman
sauran mamufa duk suna tsaye. Yaya akai aka bayar da wannan dama sai yi dan ne ba su zauna ba a bangasa dan ne su mamufin ba su zauna ba bayan kamata su zauna idan mabuwancin hadisa da su ne ya kasaba da ne suka ce a can wurin umarni annabi ya bayar cikin hadisa cewa lallai illiman ya yi zalla ya zama su zauna a nan wurin ba umarni ba su ne suka aikata da suka aikata daga baya ko bai zuce musu sallarsu ba sallallahu alaihi wasallam. Suka ce tun da zai zurfi wasu sallar su bayan nuna sallar su ba tare da sai yake nan tayi ko ya zami da wannan hadisi mu dauke shi akan musa banci kenan ko mu dauke shi akan dole ko mu dauke shi al'aula su ne ku yi a zaune kamar da ya a zaune amma in kun tashi sallar ku ba ta tashi ba wannan duk suna yin ganin da malamai suke kai kai sunan da haji an ban da yake ko bayani zai kara fitowa a cikin hadisan gaba. Wannan hadisi muttafaqun alaihi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da sirrusu.
Na'am.
Yanzu misali wani liman ya fara sallah da mutane, wani mutum ya fara sallah da mutane sai liman ya shigo. Idan liman ya shigo kace shin za a yi irin wannan kima liman din ya wanda ya shigo yanzu ya zo karɓi liman shi wancan ya zama mun ko ba za a iya yi ba sai an yi sallah ta halatta ta halatta idan an yi ya halatta malamai sun yi magana kan wannan hadisi to wannan ne jawab na istiqlal da nuna khususiyya ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam sai a yi riga an yi wajen sarakoyi yanzu kun gudu kun bada da abubba da ba shi ne zahirin abubba duk masa'il ne idan muka bi duk masa'ilin da za su yi karkashin hadisin na suna da yawa to kaddara shi kenan an yi rufe abinci sai ya zo da ya zo kuma sai aka zama su ya zanto shi ne liman kaga shi zai aiki bisa ga asalin sallar sa ne me zai aiki bisa ga asalin sallar sa yanzu sai raka'a hudu su tura a gaban shi to yaya za su yi su mamudinsa abin da za su yi shi ne daga lokacin da aka je karshen abin da shi ne karshen raka'a su sai su zauna su jira shi ya tashi yayin da ya kabarta ya tashi kuma sai su zauna su yi karatun tahiyya su sa suna jira shi har sai ya kammala idan ya kammala ya dawo ya zauna ya yi tahiyya ya sallama sannan sai su yi sallama. Kun ga muna ta magana akan mazhabar malikiyya kan cewa ana iya bin masu buke sallah ko ba za a iya bin sa ba a da yawa daga cikin malamai sukan ce a malamikiyyanci ba a bin masu buke sallah amma idan ka duba kuma sai ake kawo wata matsala da cikin mazhabar malikiyya din cewa mutum ne ya shigo sallah yanzu-yanzun nan ya tsaya a bayan liman sai alwalar liman ta walwale sai jawo don yi wa mutane liman su mutanen da suke nan gudun su saurara raka'a da shi kuma yanzu ya shigo ya halatta ya shiga ko bai halatta ya shiga ba suka ce ya halatta ya shiga to idan an kammala idan ya za a aiki nan suka ce idan an kare adadin rakawoyin waɗannan su sai su dakatar su zauna su jira shi kuma ya kare su sauran sannan ya sallama sannan su yi sallama. Yanzu a nan gurin wannan mutumin da aka jawo shi ya neman cewa ya fi masubuki ne masubuki ne kuma zuwa malikin ta ka faɗa haka ko mai allah ya ce lokacin da masubuki ya tashi na cika abin da ke kansa ko kuma musalli wa adam to mai sallar shi kita ko ana bisa ko ba ruka matsaloli ne sai ka suna shiga juna wani lokaci suka samu kamar ba abin nan ba. على كل الحديث نقبوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وأن حديث أنكر أولى أبو هريرة الله تكاري تابري يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi ya ce idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif idan dayan ku zai wa mutane limancin sallah falyukhaffif ya sauƙaƙa musu fa inna fihim as-saghir dama cikin mutane din nan akwai yaro wal kabir akwai kuma babba dattijo wanda ba zai iya jurewa tsayawa da yawa ba wal da'if akwai mai rauni kamar mara lafiya wazal hajati akwai ma'abucin bukata kamar ya bar kantinsa a buɗe bai rufe ba fa iza salla wahdahu
amma idan mutum yayi sallah kafi kadai fal yusalli kayfa sha to wannan zai iya tsawaitawa iya yadda ya ga dama ba za a iya masa iyaka ba shine suka ce ya yake nufi da iya yadda ya ga dama ma'ana idan da a ce zai kabbara sallah asar bai karasa ba har sai da rana ta fadi duk sallar ta yi dan annabi ya ce fal yusalli kayfa sha iya yadda ya ga dama ya tsawaita ko suratul baqara zai ja yi ja ba shi kadai ke ba matukar dai ya faru sallah a cikin lokacin ta ko da bai karasa ba sai da lokacin ya fita dai sallar sai baka da damar ka ce ba sai ba an bai ta ku don da dukkan mu'min yadda bisa cewa idan rana ta kusa faduwa saura gurgudan raka ɗaya rana ta fadi mai barci ya farka daga barci ko mahaukaci ya warke akwai la'asar a kanshi ko babu to kaga zai tashi ya la'asar kenan dama mai barci ko da lokaci ya wuce zai rama amma bukatar cewa mahaukaci ko matar da jinin al'ada yanke mata kaga akwai la'asar a kansu kenan to tunda akwai la'asar a kansu wannan ya nuna za ka yi raka'a ɗaya kenan a cikin lokaci saura uku ba bayan lokaci ya wuce sallah ta yi kuma ko ba zai ba ko da sauran sun biyo bayan lokaci ya fita matukar ka same ta takbiratul ihram da wata kafa da wanda da kafara da raka an farko a cikin abin da ya shafi a cikin lokaci ko sauran ko da lokaci ya wuce dan annabi ya ce farz sun kai fata anan to wadan suka ce a akwai hadisin muslim da annabi ya ce wa ana kirga mutum a matsayin mai jinkiri ne cikin sallah idan ya kyale sallah bai yi ta ba har lokacin wuce shiga an gane ku idan ya kyale sallah har lokacin wuce shiga sai suka ce to a nan gurin kenan ko da ka faru la'asar da karfe hudu kace Allahu akbar ka zo kai dogon karatu za ka karanta wani juzu 20 a cikin la'asar dan kai kadai kake idan ka ga annabi ya ce fa sallah kai fata sai ko ba kai ba har rana ta fadi sannan ka shigo raka'a ta uku ko ta hudu yanzu rana ta fadi lokacin magriba ya shigo kenan to anan za a rubuta ka cikin masu jinkirta sallah dan annabi ya ce innama at-tafriqu ala man taraka salata hatta kharaja waqtuha ko hatta dakhala waqtul asr aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wato ana kirga mutum mai jinkiri ko mai sakati yayin da ya kasance bai kammala sallah ba har lokacin wuce ya saki shigowa yanzu lokacin magriba ya shigo ba ka kammala asr ba to kaga idan muka bar ayyukan wanda masu cewa ka tsawaita duk inda ka zo kuma ga shi har lokacin magariba zai shigo to za ka ci karo da hadisin muslim kenan shi kuma da yake kar ka bari har lokacin mutum shigo ba ka riga ka kammala wasan ba to da haka dai abinda malamai suke cewa ya tsawaita iyakacin yadda ya so matukar hakan ba zai bayu ba zuwa da ya shiga lokacin wata sallar ana nufin ya tsawaita iyakacin lokacin da ya so a cikin ta ita wannan sallar da aka wajabta masa matukar yana yi shi kadai to zai iya tsawaita ba kuma da aka ce liman ya khaffafa wa mutane shi wannan takhfif amru ne wanda yake nisbi da malamai suke kira nisbi ma'ana wani abu ne da ya iya sha bamban daga wani zuwa wani kila wani ya zo ce shi sauƙaƙawa a wajen su shi ne ya karanta qul huwallahu ahad da inna atina a cikin rakawoyi guda biyu fatiha da inna atina ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yana ganin wannan shi ne sauƙaƙawa wani kuma ya iya zuwa ya zo ce shi sauƙaƙawa a wajen su shi ne ya karanta waccan su duhaha da wallayli idza yaghsha daga tabbas waɗannan surori guda biyu sun kwanta guda biyun farko din wani ya iya zuwa kuma zai ce a ni zan karanta wasu da kitabun mazkur da ika tarabatu sa'atu wa shakkal qabr kaga waɗannan guda biyun kuma sun waɗannan guda biyu na biyu din to yaya za a yi kenan shine malamai suka ce abinda ake bukata sauƙaƙa sallah ka koma zuwa ga hadisan annabi tabbas annabi shine shugaban dukkan limaman duniya gaba daya wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma lalle shi yana sauƙaƙawa to mai annabi ya fahimta a matsayin sauƙaƙawa cikin karatu to sai ka ɗauki wannan a matsayin shi ne sauƙaƙawa cikin karatu yanzu kaga a can annabi ya buga misali ya ce ka kamar ka karanta waccan tauraha ta fi isma rabbikal a'la iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq wal layli idza yaghsha da annabi ya kirga su wajen ne sauƙaƙawa a aikatan sa sallallahu alaihi wasallam sallan magriba ya taɓa karanta suratul a'raf kuma dai na kirga wajen ya sauƙaƙa a sallan magriba kuma ya taɓa karanta wasulul kitabin mastur fi rakin mansur والبيت المعمور كما تكون يرجع مدنيا صدقة صلى الله عليه وسلم لأك صدقة وعدن نمأ أو ننسى كيني واتومي النبي أي كتا كما في رنجا أدل النبي أي كتا صلى الله عليه وسلم دان كدا وني توجونا حديثي نسوك قاوة أتكن هركة صلى الله عليه وسلم كما يمير صلى الله عليه وسلم هاي شيء كون قلوه الله وعاد إنا أفيرا دمنا أنك ملايس ما أبرك جبان سواه wani ma kuma kila kawai ya karanta aya daya, akwai matan da suke ta a karanta mudahammatan, shine Sheikh Abdul Hamid kike ce ai kun ja doguwar kalma da kuka ce mudahammatan, domin mudahammatan tasniya ne da ku kawo mufrad marfuuda
musanna ne
da ku kawo mufrad manan sai ku huta ku ce mudahammatu, amma tun da kace san ka kawo alif da lam to ai ya zama alif da nun ya sirri ya zanto menene musanna ne yace in dai ragwanci kuke so ku yi wannan marfuuda, saboda haka dai sauƙaƙawa shi ne sai mutum ya ɗauki ma'auni na aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan dai yana cikin ladabba na limancin jam'i, na limancin sallah.
Amma na san wanda yake a karanta wa duha da sauran
su ne. Ba da misali, ba da misali ne ke.
Karanta misali da za a
karanta
misali. Yau. Ina ganin wannan a yanzu ƙarfi da kan abin da ya faɗa.
Ba za a ce ya fi ƙarfi sama da abin da ya aikata ba, domin ya ambaci wannan surorin ne a matsayin bayar da misali, kuma shi ma waɗancan da ya aikata waɗanda aka girin kamar sun yi tsawo tsoro da zamu tsoro ba wai ya dimance su ba ne ba, wani lokaci yakan yi waɗanda ba su kai su tsawo ba, wani lokaci ya wanda suka fi tsawo, amma dai abin da za mu ɗauka lallai Annabi sabbatawa ya yi ba tsawantawa ba, ba haka ba ne ba, to tunda ko sabbatawa ne ba tsawantawa ba, a ce ma'aunin sauƙaƙawar shi ne sai mu koma kan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan mutum ya karanta waɗannan su sabbata sunan rabbikal a'la wallahi idza yasha ikra bi ismi rabbikal ladzi khalaq, wani da gaskiya sauƙa musamman ko mutum zai karatu a nasai cikin kwanciyar rai ba wai a guje ba, wannan duk ya sauƙa. Wa an amru ibn salama, amru ibn salima wato zaka yi lamun kasrakin wannan salama, salama ya zo cikin hadisi a matsayin sunayen mutane da dama cikin sahabbai, kamar abin nan akwai cikin matan Annabi, matan Annabi akwai da ake kira ummu salama, to duk inda salama din nan ya zo za ka yi fataha ne ga sinin da lamun salama, sai a wurare guda biyu shine wannan amru ibn salima da kuma kabilar banu salima, su lamun sun su kasara ake maka, amma ban da wannan duk inda ka ga sunan salama to da fataha ne bi fathi sin wallah. وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي. أنكروا حديثي لك عمرو بن سلمة قال يتي قال أبي ما هي فينا ياتي جيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا يتي تبت نازومك يلزقنا دقورين باكين دقورين النبي صلى الله عليه وسلم أبن دزم فتامك أبن يواندني نازمك دلو أكن تباويك يوبا دقورين النبي نجي حقا تبت. فقال النبي يتي إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, idan lokacin sallah yayi dayanku yayi kiran sallah, wal ya ummakum aktharukum qur'ana, wanda zai muku limanci wanda yake ku yawan harda cikin alqur'ani, mana idan an samu mai hardan qur'ani gaba daya shi ya fi tantanta ya zama liman sama da wanda ba ya cikakke harda ta qur'ani, idan an samu mai harda ta izu 50 shi ya fi cancanta sama da mai 40, idan an samu mai 40 shi ya fi cancanta sama wana wanda zai muku limanci kuma mu ya zanto a cikin ku shi fi ku yawan haddan Qur'ani, inda ake dukkan ku gaba daya wato ba ku da hadda da yawa, dan izu goma ku shine ya fi don ku, sai zanto shi wanda ya tafi izu goma shine wanda ya fi ku, to sai karanta ku sai zanto shi ne liman, wali ummatukum aktharukum qur'ana. Kana Amru ibn Salima yake fa nazaru fa lam yakun ahadun akthara minni qur'ana, sai yan kabila ta suka bincika ba su ga wani wanda ya fi ni hadda na alqur'ani ba, fakad da mu ne sai suka gabatar da ni a matsayin liman, wa ana ibn sittin, a lokacin ina dan shekara 6 aw 70 ko dan shekara 7. Rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya ruwaito, wa Abu Dawud da An-Nasa'i, da Abu Dawud da Imam An-Nasa'i. Ibn Hajar ya kawo wannan kan cewa a ce dai babbar tuffa da ake bukata wajen haddan qur'ani shi ne, wajen limanci shi ne haddan qur'ani ba wai shekaru ba, ko da yaro ne dan shekara 7 ko dan shekara 6 ya zanto hafizi ko ya haddace abu sama da sauran mamu to shi ya kusantanta ya zanto limamin mutane akan wannan imamu Shafi'i ya tafi Muhammad ibn Idris Shafi'i ya ce wannan hadisi din da ya danta shi ne abin da zamu yi aiki da shi a mazhabar mu wannan hadisi ya tsara haka tsawo amma Ibn Hajar ya takaice shi zan so in karanto mana shi da tsawon ta kila mu sake samun waɗansu fa'idoji karkashin sa عن عمرو بن سلمة قال كنا بماء ممر الناس يمر بين الركبان نسألهم ما لنا عمرو بن سلمة يقول شو من كتن في منازل أجد ونلوى كون كجي كو تليجيا وان لا ربا وعلوك سنسهارا شكن ياوني هل تبقى إناني ذاتك ومتبني عندك بدل الوى تقول كتن جو أنا قرنت الوى أفتر yake mun kasance muna zaune garinmu ko ƙauyenmu da muke zaune duk da wata rijiya mamarrin na kuma hanya ce ta wucewar mutane musamman fataki daga Makka ko daga Madina ko daga ina ne hanya ce ta wucewar fataki saboda kuma wurin da muke akwai ruwa zai zanto kenan wuri ne kuma na yadda zango ya murru dinar rukuban karauka suka muke ta wajenmu ma'ana mahaya dawaki ko raƙuma masu ɗauke da kayan haja ta kasuwanci nas'aluhum malin nasi linna mu ko muna tambayar su waya labarin duniya take cikin ya labarin mutane a Makka ya labarin mutane a Madina wani harkokin siyasa tattalin arziki kullum muna tambaya tunda lokacin baka babban wasu labarai na jin labari sai abin da wato fataki suke yawo da shi a bakuna fa yaquluna sai su rinka ce wato sai ko muna tambayar su ma hadar rajul menene labarin wani mutum da muka ji labarin ya kunno kai a Makka yana cewa shi annabi ne fa yaquluna sai su ba mu amsa da cewa yaz'umu anna allaha arsalahu awha ilayhi kaza sai to wani mutum ne da ya fito yana da cewa wai Allah ya aiko shi Allah ya yi masa wahayin kaza yake to abinda yake cewa an masa wahayin kaza suna faɗa din nan ai ayoyi ne da alqur'ani wai yace an masa wahayi an ce wace mutu wadu haha ko yace an masa wahayi an ce ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ko yace an masa wahayi wa anzir asiratak al-aqrabin wa akhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin ko yace an masa wahayi wa qad rabbuka an la ta'budu illa iyyahu yace ahfaz zalika al-kalam ni ina yaro lokacin sai muke haddace wannan abin da suke faɗa amma dai ba da labari wai yace an masa wahayin kaza su jawo wata aya yace an masa wahayin kaza su jawo wata sura yace ahfaz zalika al-kalam ni ko sai muke ta haddace wannan abin da suke faɗa ina yaro fataki ne sun buta garin fa ka annama yaghra fi sadri kai ka ce an manne shi ne a cikin zuciyata da wani abu mai danko kamar dam tunda yake ga zuciyata ban manta da shi ba abin da duk suke faɗa din nan wa kanat al-arabu talawwamu bi islamihim al-fatha larabawa kuma duk suna jira su ga menene zai faru ne suna idan an ce ku shiga musulunci su suna jiran musuluncin su cewa ba za su yi ba sai yin annabi ya ci nasara kan mutanen Makka sai ya kulo na suna cewa utrukuhu wa qawmuhu rabu da jiji da mutanensa mutanen Makka fa innahu in zahara alaihim fa huwa nabiyyun sadiq in dai har ya ci nasara a kansu to lalle annabi ne na gaske in ko har bai ci nasara a kansu ba to bai cancanci ba ne yin imani da yin annabi ne Allah ba zai kyale su ya taimake shi matuƙar ko Allah ya taimake shi har yi nasara akan mutanen Makka to wannan ya zama hujja kan cewa shi annabi duk larabawa haka suka kai yaɗa wanda a tsakanin su suna mitin da juna ko wace kabila ce da labarin ce ku kyale shi da mutanen Makka kawai in dai ya ci nasara akan su jawo mu je mu baya a musu ga musulunci in ko bai ci nasara akan su ba to ba annabi ba ne ba falamma kanat waqa'atul fath badara kullu qaumin bi islami yace yayin da aka bude Makka sai kowane mutane suka rinka yin gaggawa suna zuwa suna musulunta gaban annabi shine yadda kullu fi dinillahi afwajan tinke wa badara abi qaumi bi islami yace mahaifi na da mutane na duk suka gaggawa suka je suka gabata gaban annabi suka musulunta falamma qadima yayin da mahaifi na yazo dawowa tunda shine jagoran mutanen mu dan kabilar mu da suka je wurin annabi kada sai ce ji'tukum wallahi min indin nabiyyi haqqan yake tabbas na zo muku da wurin annabi annabin da ke fa kana da abinda annabi ya ce sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza
yake sallar kaza ku yi in lokaci kaza yayi, sallar kaza in lokaci kaza yayi. Fa idza hadaratis salah, idan kuma lokacin sallah din yayi, idan sallah ta halarta falyu'adhdhin ahadukum, dayanku sai ya kira sallah. وليؤمكم اكثركم قرانا ولذلك لمنتي شنو وند يجيكو حدن القران فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرانا في سكا بنتك سيوا تو واي بعد القران في wannan kabila gabaɗa a kauyen nan karkaran nan waye waye ko kowa hadda ce wani abu suka bincika ba wanda yake hadda ce wani abu faqaddamuni bayna aidi yace lima kuntu atalakka min rukuban saboda zaman na kasance ina ta haddan qur'ani daga wajen fataki in san fada abu in ji in rike faqaddamuni bayna aidihim sai suka gabatar da ni a gaban su in ci gaba da limanci wa nabnu sittin aw sab'ati sinina a lokacin ina dan shekara 6 ko 7 wa kanat alayya burdatun a lokacin ina da wata dogowa ina da wata riga haka dogowa burda ita ce riga dogowa haka amma ta tsagale masa kuntu idza sajadtu takallasa yawanci idan na yi sujjada takallasa sai ta tattare an gane ku fa qalat imra'atun min al-hayy sai wata baiwar Allah cikin wannan kabila ta mu tace ala tughassuna anna taqari'ikum kin ba za ku rufe ma ba za ku sutura mana du'a wani imamin ku ba idan ya sallace abinda sun sa bayan sai fito fasharu faqatu li qabilan sai suka je suka sayo mai riga fa ma farihtu bi shay'in farihi bi dalika qalil ban taɓa yin farin ciki da wani abu da na samu ba sama da farin ciki na da wannan riga da aka bani a rawahul bukhari imamul bukhari ya rawaito mana wannan na nuna halaccin yin limanci ya rokarami akan haka imamu shafi'i ya tsaye an gane ko imamu ahmad bin hanbal ne ko imamu ahmad dai wanda suke ganin cewa a'a imamu ahmad bin hanbal yana ganin cewa akwai karhancin ciki haka imamu malik ibrahim yana ganin akwai karhancin wadansu malamu kuma suka ce a cikin sallan farilla ne akwai karhanci amma nafila ba karhanci ko da nafila da farilla ko ce ba sallah bace ba nafila annabi ya faɗi hikimarsa menene kaɗan daga cikin hikimomin sallan nafila in ka samu tangarɗa a farilla za a ɗauko ne cikin nafila a cika maka to idan aka ce ita kanta wannan za a yi ciko da ita in ba ta da jiki kuma ya za a yi kenan za ta yi a yi ciko daga nan za ka gane kuskuren mutanen da idan sun zo sallan farilla sai a yi anasai in an zo nafila kuma a yi a gurguzi in mai kenan sun kowace sallah ce alaƙa ce tsakanin ka da ubangijinka kowace ana buƙatar ka kyautata ta an bayyana da ku me kace wa alaikum salam ba su dalili ko ta cewa a kori yara daga masallaci ko yara ta su ga tsawo a sasu san waje su yi tsawo ba dalili a kai ko daya za mu zokan hadisan nan gaba kaɗan ya kuri za ka gansu insha Allah walaikun sun ce yaro lissi ba baligi ba ne don ba su zama wajibi a kansa ba sauran mutane kuma duk sallah wajibi ce a kansu shi na fila yake don haka ba zai masu sallah ba haka suka ce kawai amma dai wannan mun karanta tun baya dai babban dalili shi ne limanci yaro ya halatta na wa alaikum salam danji ba eh tare da gaske matukar liman ya riga ya ji jiki tufafin su sun tozonta ya kamata ma mu taimaka masa amma malik ibn anas yace ba na so in ga dalibin ilimi ko malami mai karantar da addini cikin shiga mara kyau yace gare shiga mai kyau dan kar a raina shi dan raina shi raina abin da yake dauke da shi ne na qur'ani da hadisi amma sai mutane su dauka zuhudu ne kai malami ne kar ka sa kaza kar ka sauransu wato mutane ba ta adalci wacce malami kare more kowa ya more a maban da malami shi na shi na can amma yan an zo roƙon aljanna su ma duk kuma suna roƙa fa wannan ba adala ba ce ba ai ya kamata mutane idan limami limamin mu ko na juma'a ko na kamsu salawat ma ga yake zalta mu ya kamata mu ga ya zamu mu gyara rayuwarsa kai bakinsa abincinsa abin hawansa in ba ya da duk wannan aiki ne na mutane inda akwai bai sulmanin musulunci da duk daga wannan za a ɗauka a biya limamai a biya har sala da ne daga cikin baitul malin musulunci za a dauka a musu dukkan hidima da su shafi rayuwarsu. Abubakar Siddiq kafin an tafi abin nan ai da kan kasuwa ne gagari. Lokacin da aka zo aka yi masa mubaya'a ya ce wa mutane to kun san cewa ko da kafin ku naɗa ni shugaba ni ɗan kasuwa ne, ko ban gajiya ba wajen ciyar da gidana da bukatun gidana ku, to yanzu na zama ni ne shugabanku. Ba damar tafiya kasuwa dole in tsaya in gudanar da gwamnatin musulunci, limanci, alƙalanci, jagorancin mutane jihadi. Suka ce eh, yace to dole abincin gidana da na iyalina da na komai daga baitul mal za mu. Sahabbai duk suka yi ijma'i a kan wannan. Saboda haka yana da kyau mutum ya kyautata wa jama'a, su kyautata wa limaminsu ko na juma'a ko na farko salawat. Kar a kyale a garaya wata da shiga cikin halin gagalika ko abincinsa ko suturarsa. Domin a kai cikin kamala wato kwarjinin musuluncin ne ƙara abin nan ne. Don yanzu idan aka zo ka samu masallacin juma'a da mutum 5,000 ko 10,000 a cikin wane ne shugaba a cikin dukkan mutanen nan? Ko shugaban kasa ya zo a lokacin ba shi ne shugaba ba, ko gwamnan jiha ya zo zai limancin juma'a a lokacin waye shugaba? Liman. Ba za ku yi rukuri ba har sai ya yi, ba za ku yi sujda ba har sai ya yi, inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bi. To wanda ya limance ka cikin mafi girman rukuni daga cikin rukunin musulunci bayan kalmar shahada, mafi girman rukuni shi ne sallah, a cikin sun ce zama shugaba ke. To a ce ya kamata kina abin cikin wani hali na kamala, don waɗanda ba a musulunci suke ba kar su ganci a wulakance su rinka jin tsoron musulunci, cewa yau kun ga wannan fa shugaba ne a ciki, ga yake yi jigata balle sanatar da kake yau. Akwai wani mutum da zai musulunta a Abuja sai ya ce wa musulmi shi wallahi ya yarda da musulunci 100%, amma abin da yake roƙon su dan Allah shi ba zai bara ba. Kaga shi ya ɗauka bara ma addini shi, ya ɗauka ka'idar addini shi ne a yi bara, yace dan Allah shi a duk ayyukan musulunci kowanne zai yi, amma dan Allah kar ya yi bara. Kaga hoton da musulmi ke bayarwa shi ke sa ma a nuna musuluncin kamar wani ƙasƙantaccen abu ne. Mu bai san ba bara ɗin a tsarin musulunci babu ita. A tsarin musulunci wannan bara allazi wahidin Allah ba ku mu samu ɗin nan ba a ciki. Allah ka ba mu, Allah ya ba ku ya ba mu, ba Allah ya ba ku mu samu wani ba, ya ba ku ya ba mu ne gaba ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ai da kaji akwai karaya, Allah ya ba ku mu samu, wato kai ba zai baka ba sai dai ba wanda kai ka ba mu. Na'am. Hikimar malamai da suke gajarce hadisi in ya zanto dogo, farko salansu ma kawai na wannan falsafa. Kaga Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani babban malamin hadisi ne. Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa tun daga kanshi da ya mutu a karni nawa, a shekara ta 852 da Ibn Hajar ya mutu, yace har yanzu a yau ajratin nisa'u an yalidna mislahu, mata sun yi taron dangi sun kasa haihuwar kwatankwatansu har yau. Hadirin ilimin hadisi. To amma salon wallafar da ya bi a nan gurin shi ne sano ne da takaita hadisi, shi yasa ko sanadin baya kawowa, sai kawo sahabin karshe kawai ana ajiye wurare, amma kafin Abu Hurairah ba akwai wani da wani da wani ba, amma duk littafin shi, saboda littafin ne da aka yi saboda masu matakin ilimi na farko ɗan firamare cikin ilimin hadisi. To idan an zo hadisin sai a takaita daidai abin da ya shafi wannan babin da ake magana a kai. Yanzu a nan gudun ya kawo hadisin da manufar ya nuna mana halaccin limancin yaro, tunda ana magana akan sallan jam'i da kuma limanci. A sai aka kawo hadisin da ke ɗauke da yaro ɗan shekara 6 ko 7 ya yi limanci. A nan abin da kawai yake son mu fahimta kenan, don ya shafi wannan ba, wannan shi kadai ne abin da ya shafi babu. Ko in ma akwai wasu ababe cikin hadisin da suka shafi babin, to wannan wurin ya fi su fitowa fili cewa shi ke da alaƙa da babu. Shi yasa sai su taƙaita a kai, ba wai don hadisin ya zama haka ba.
Kuma na shi
wannan Imam al-Bukhari ya tabbaci hadisi da ya kawo shi a babi 7, wanda ke nuna fikihin Imam al-Bukhari din kenan. Dan abinda Imam al-Bukhari yake, kaga mutane da dama suka dauki Bukhari a matsayin littafin hadisi kadai, ba littafin hadisi kadai bane, littafi ne na fikihin. Menene fikihin? Zai ce babu kaza ya kulla babi, sai su mai kawo hadisi a kasa. Tunda yake wannan babu kaza ne yayi da awakan cewa wannan babu zai koyar da kai kaza, yanzu wannan shine fiqhun abin da ya kawo daga kasa kuma istidlal ne, kasa hujja ne, abin nan da nace ya halatta ai ko bai halatta ai ba saboda fadin annabi kaza sai kawo hadisi daga kasa, kaga wannan shine fiqhun ke. To abin da yasa Imam al-Bukhari ke raba babu daya a hadisi daya ya sake wajen babu uku ko hudu ko biyar ko ma bakwai, wannan duk fadin fiqhun sa ne. A can gurin ya sake a wancan babin saboda wani bangare da hadisi yana da alaka da wannan babin, a can kuma ya sake saboda wani bangare da hadisi yana da alaka da wannan, a can ya sake. Yanzu wannan hadisin da muka dauke shi na Abu Ibn Salma dauki wannan idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummakum aktharukum qur'an, ya kawo shi a babul limanci da sallan jami'i. Idan ya dauki wannan hadisin ya sake a cikin babin kiran sallah zai fito ko ba zai shiga ba, dan ya ce me falyu'adhdhin ahadukum, idan ka kawo cikin babun fil azani hadisin zai shiga, kamar da idan ka ce babun fi salatin jama'ati hadisin zai shiga, idan ka ce kuma babun fi imamati sabiyyi allazi lam yablughi al-uluma, babin da yake magana kan limancin yaron da bai balaga ba hadisin zai shiga. Haka idan ka zo ka ce babun fi azanil sabiyyi allazi lam yablughi al-uluma, babin da yake magana kan kiran sallan yaro wanda bai balaga ba zai zo ba zai shiga ba. Idan aka kalli ka miye hujja sai ka ce tunda yaro karami ya yi neman to ko ballanta na ma kiran sallah ai mun ba bi aura, ko kuma ka ce ai ya ce falyu'adhdhin ahadukum, dayanku yi kiran sallah, wannan dayan mu dan an ce ya zama baligi, an ce sai na da alwala, an ce sai ya kalli gabas, duk ba shi wannan ba. Falyu'adhdhin ahadukum, duk babin da ka sa shi zai fide. Kun bayyana da kyau? Na. Idan Bukhari ya babi ko bai kawo hadisi ba sai ya wuce. Abinda yake nufi akwai hadisin sai dai bai cika sharadin ya kawo shi nan ba. Saboda littafinsa Al-Jami'u Sahih Al-Musnad min ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, ko wani abu da shi ne sunan littafin. Al-Jami'u Sahih Al-Musnad min ahadith ko min al-qawaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. To ya bi salan wallafa safanin sunan littafin sa. Hadisin da duk zai kawo annan ya gilla ya sharadi sai in ya cika sharuda guda biyu. Kowane rawi da ya ji hadisin daga wajen malaminsa, farko ya kasance cewa sun yi zamani, na biyu ya tabbata a tarihanta wani ya fi ɗan karatu wajen wani, sannan ya sa wannan hadisin. Duk hadisin da bai kai wani sharadin ba ko sahihi ne ba zai sashi cikinsa ba. To ya san akwai waɗansu hadisan dubbai waɗanda suna da goyon bayan wannan abin da ya yi na babi, amma ba su cika sharadin sauran hadisan da ke cikin sahihul bukhari ba, don haka sai ya kyale shiru. Wannan isara yake maka koma Abu Dawud ko shi waɗansu da suka fanda suka ga hadisin, amma a nan dai ba zai kawo shi. Wannan duk suke mu Imam al-Bukhari ke shi yasa suke ce masa Amirul Mu'minin fil hadis, sarkin mummuni a duniyar hadisi. Na'am. Mun karanta yadda ake a baya, mun karanta babin kiran sallah da yadda ake yi da yadda ya kamata da sufofin da ya kamata mai kiran sallah ya kasance ya cika, ya zanto yana da murya, ya zanto yana da babban sauki don saboda jiyar da mutane, kuma ya zanto ya koyi kiran sallah, ba haka idan ana yi biki ma ya ci gaba da yi. Kaga yanzu aka samu kurakurai da dama a cikin kiran sallah idan mutum na saurara. To wannan abin da yake faruwa shi ne sakacin mu wajen koyar da kiran sallah. Ya kamata malamai da suke karantarwa ko a zaure ko a makarantu kiran sallan nan su rinka rubuta lafazinsa, kuma suna koyawa wanda zai. Idan aka ce ga mutane guda biyu ko uku suna kiran sallah a masallaci, to sai a duba a cikin sa zawa ne mai yafi sauti mai kyau kuma ya fita da murya, sannan gaba ɗaya sai a ba su darasi. Darasin bai kwana biyu kwana uku sai kiran sallah. Kada abu kurakurai da za ka yi fiye wajen masu kiran sallah kamar su ashhadu an la ilaha illallah, misali ashhadu a maimakon ashhadu, ashhadu sai ce ashhadu, yayin da mutum ce ashhadu tambaya yake shin zai shaida kuwa ba abin bauta sai Allah, shin zai shaida kuwa annabi Muhammad manzon Allah ne, amma da yake ashhadu lalle ina shaidawa, tabbas ina shaidawa. Haka kuma wajen Allahu akbar akbar, sai waɗansu sai akbar idan ka ce akbar kaza dan guna kina ba wanda dan suka ce idan mutum ya yi itikadin ma'anar kaza mummunan ma'ana sai ka ce Allahu ya zanto maka da akbar shine kabar din ka wanda akbar dan guna na bugawa kaga jin wannan ba'un din sai haifar da kuma mummunan ma'ana an bai da ku ha kuma dan zai ce Allahu akbar Allahu akbar to kaga shi ma wannan abin ne matukar ba za ka sa ke numfashi ba sai dai ka haɗe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah wadda suka ta daddawa sai ce wace daga ce Muhammadur Rasulullah wadda saboda shi zuwa Qur'ani Muhammadur Rasulullah wallahi na ma'ruf dan ga yanzu wannan lafazin kiran sallah da banda abin da yake kuma Qur'ani tun daga annan ta zo annan idan har ku dauke din ne wannan din duk wanda yake ba ta dole zanto manzo anna Muhammadar Rasulu daga dole Rasulu zaka ce ba Rasula ba dai dan kace anna Muhammadar Rasulullah ba na kuma talala to wadannan al'amura duk su ya kamata wato masu kiran sallah su kula ko malamai da suke karantarwa su kula in sun ji ana wannan kuskure su rinka gyarawa ku yi hakuri mu cigaba kar mu koma tambaya wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ummu alqaum aqra'uhum li kitabillah ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سنة ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذن فإن كانوا في الهجرة سواء إن سنة دي وجه هجرة في كلا دي سكي هجرة لو كتيب دا fa aqadamuhum silma to wanda ya riga wani karban musulunci shi zai limanci wa fi riwayatin aw wata riwaya ce fa aqadamuhum sinna wanda ya kode yawan shekaru shi zai limanci in sun yi dai kan wadannan al'amura wato kaga farkon abin da ake lura da shi shine karatun alqur'ani in sun yi kunnan doki anan to kuwa kuma wani ko wani sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi daidai anan wa ya riga wani hijira in sun yi daidai anan wa ya riga wani shiga musulunci ko waye riga wani yawan shekaru suka ce shi yawan shekaru inda falalarsa take shi ne annabi ya ce khairun nas man tala umruhu wa hasana amalu mafi alkhairin mutane shi ne wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau to kaga ya fi wanda rayuwarsa ta zanto kaɗan ko da yana da kyakkyawan aiki amma rayuwa ta zanto kaɗan kaga aikin ya takaita wancan ya ci riba biyu aikin yana da kyau kuma an daɗe ana yi saboda yawan shekaru to sai zanto yana da fifikon falala sama da wancan haka wanda ya riga wani shiga musulunci kafin wancan ya shigo ya rike yana waɗansu ayyuka ya samu lada sama da na wanda wannan shi kuma yau ya musulunta bai riga ya samu wannan ayyukan ba an fahimta da kyau to shine wajahin gabatar da waɗanda suka fi waɗannan to waɗannan kaga su ne ma'aunai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar dangane da abin da ya shafi harkar wato ainihin limanci a duba karatun alqur'ani sannan abu na biyu a duba mataki na sanin hadisai saboda sanin hadisai a ƙarƙashin su ne ake fahimtar fikihu dan dukkan mai fikihun duniya yana shirowa ne daga qur'ani da hadisi to idan ba ya da asalin shine qur'ani da hadisi ta yaya zai san fikihu akwai abu mawaki kwarai da gaske a ce wani fakihi ne malamin fikihu ne amma kuma ka samu ba ya da qur'ani ko ba ya da hadisi to ya yi san fikihu bai taɓa sanin fikihu ba a lokacin da ya zama mukallidin malamin fikihu dai amma shi ba malamin fikihu bane ba kasan mukallidin malamin fikihu wanda ya karanta ahlarin ijma'u jiziyar risala har ya kai muktasar ya fahimce su amma ba ya da wani abu na alqur'ani ko wani abu na hadisi ba ya da ilimin qur'ani ko ilimin hadisi ballanta na ya san kowace magana da aka faɗa a cikin wannan littafin menene madogararta shi dai kawai ya san an faɗi ta kuma dole ka bi ta in kana so a zauna lafiya da shi amma idan aka ce da mai makufar ke kafa hujja magana kaza da ke cikin risala da aka ce kaza menene hujjar ta qur'ani ko hadisi zai ce Allahu a'lam ko baya bukatar ba ya sani shi yana ganin wannan da ya sani ya ishe shi to wannan ba malamin fikihu bane muqallidi ne na malaman fikihu wato mai yi wa malaman fikihu bi ta zaizai abinda duk suka faɗa ya zama hujja ke amma bai yi madogararsu bai sani ba kuma baya fatan ma ya sani wannan muqallidi kenan
dukkan malaman usul da fiqh ko sun yi ijma'i shi mukallidi ma ba a kiran shi da sunan malami suka ce mutum baya an san sunan malami matukar yana ta kalidanci ta kalidanci kuma shine riko da maganar wani ba tare da nasu dalilin da ya dogara da shi ba amma yayin da ka riko da maganar wani ka san dalilin da aka dogara da shi to ka fita daga kalidanci kenan ko da ban kai mujtahidi ba akwai matsayi tsakanin mujtahidi da mukallidi matsayi na tsakatsakiya shine al-muttabi'u ko al-ittiba' shine mutumin da zai ji maganar Imam Shafi'i ya nemi dalilin sa ya ji maganar Imam Malik ya nemi dalilin sa ya ji maganar Abu Hanifa Auza'i Layth bin Sa'd duk ya ji dalilan su sai ya baza kuma ya ga dalilin waye karfi sai ya bi shi ba shi zai ijtihadin ba amma ya ga dalilin da ya fi karfi ya bi to wannan muttabi'i kenan ko daga kai matsayin mujtahidi ba yayin da mutum ya kai matsayin mujtahidi dama ya duba maganar waɗancan ba ta taso ba shi zai ijtihadi ne kai tsaye da kansa ya duba maganar waɗancan dan ya ƙara kansa amma mutumin da bai kai matsayin mujtahidi ba dole zai zama to mujtahidi matsayin mujtahidi ko shine dukkan mutumin da Allah ya bai wani rabo na ilimi da harshen larabci wanda yana iya bambance tsakanin aya da hadisi da kuma magana ta larabci wanda da nayi magana ta larabci ya san wannan larabci na ne ba aya ba amma duk mutumin da in nayi larabci zai ce subhanallahu alazim da ina magana ke baya ai bambance meye ma aya meye larabci na ko mutum mai daidan kaji hadisi zai dauka qala Allahu ta'ala ne yayin da zai karanta hadisi ba kuma hadisul qudusi ba baya ai bambance tsakanin hadisi da aya baya ai bambance tsakanin larabci na gaba gari da aya to kaga wannan wato sai dai zama mukallidi kawai shi abinda ake so kullum zai aiki ya tambayi malamin da ya yarda da ilimin sa sunan Allah sai faɗa masa haka ce in malamai biyu sun hadu a gari wannan mai ilimi da yawa amma yana da wargi baya da tsoron Allah sosai yana da wasanni wancan kuma yana da karancin ilimi baya da yawa ilimin sa amma yana da tsoron Allah wa ya kamata kai wa fatawa da tambayi mai tsoron Allah saboda wancan wanda yake ba da tsoron Allah kan sai zai zurma ka a cikin fatawarsa ko da yana da girman ilimi yana da fadin ilimi din saboda haka har kullum abinda ake bukata ka nemi waye kake ganin ya fi tsoron Allah don saboda zai taka tsantsan wajen faɗa maka gaskiya duk abinda zai faɗa zai duba ya ga cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ya'ummanna rajulur rajula ko wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi kada mutum yayi wa wani limanci a gidansa idan ka zo gidan mutum sallah to maganar aqra'ukum li kitabillahi ta daina aiki a lokacin haka wadansu malamai suka ce yanzu waye mai gida shi ne liman ko da kai bakon ka haddace qur'ani shi kuwa ya haddace daga an mai tsalun zuwa kafa gidansa aka zo shi ya tantance zama shugaba a gidansa kada daya yawa dai limanci fi sultanihi wato sultanihi a cikin karkashin ikonsa kenan to kamar haka ne kuma shugaba idan ba shugaba shi ne limami ba yayin da duk shugaba ya zo masallaci shi ya tantance ya zamanto shi ne kuma limami ko da ba mahaddaci ba ne bayan haka ce ga khalifan musulunci ga amir na musulmai shi ne amir to shi ya tantance kuma ya zama limami an fahimta ko wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi annabi ya ce kar daya ya zauna fi baitihi a gidan dan uwansa ala takrimatihi a bisa ga keɓantacciyar sumfadarsa illa bi idnihi sai da izininsa idan ka shigo gidan mutum ka samu gashin fada wannan dama an yi ta dan baki ga wata kuma wanda ita saba yana zama a kai to kai ba ko da ka zo ba za ka zauna a tashi sannan ba sai ka zauna a ta baki ba yanzu za a yi ka zauna a keɓantacciyar kujerarsa ko keɓantacciyar tabarmarsa har sai in shi ne ke maka a bismillah nan dawo nan gure sai a ba ku ce a dawo nan gure shi ya zauna da kai to shi kenan kai amma dan kan kamba daga zuwa ka zauna a ko ina ka ga wannan nan nuna ladabin ziyara maka in ka kawo mutum ziyara a gida ko da shin fada yake ko da duk tabarma ce a ɗakinsa a falansa da yake karɓan baku za ka samu inda yana yawan zama a falan akwai alamar inda ya fi jin daɗin zama za ka ko da kulo a wajen ko da ɗan wani matashin kai ko da na menene to nan mai gida ya fi zama kenan to kai baka wani tsaro ba za ka zauna a wajen ba sai da izininsa ko ka zo ka samu kujeru irin na alfarma ɗin nan za ka samu inda ya fi yawan zama akwai alama mutum ko kai a ɗakinka ko a shagonka ko saurayi wanda ba da wuri a shagonsa akwai inda ya fi son ya zauna in zai zauna yi karatu ya fi ya zauna a daidai wuri kaza to lokacin da ka kai masa ziyara kar ka zauna a daidai inda ya fi son zama ɗin nan sai dai in shine baka yi shine wala yaqudu fi baitihi ala takrimati at-takrimatu shine al-firashul khas bi sahibil manzil ke bantacce shi fada na ma'abucin gida to kar ka zauna masa illa bi iznihi sai da iznin sa wannan hadisi rawahu muslim mene yana hadawa hadda limanci yana hadawa hadda wato istisna'i ba tasniya bane istisna'i da kawo wato yana nufin hadda limanci din ma'ana ko da gidan mutum kaje ba za ka masa limanci ba sai shi ya ba ka izini a wannan lokacin kasancewar sa mai gida an ba shi tantanta ne zama liman ko da kai kafin shi karatu din na'am zai zo nan gaba insha Allah wannan matsalan mukalla ce nan gaba wal ibn majah min hadith jabir radiyallahu anhu wala tu'amanna imra'atun rajula wala arabiyyun muhajira wala fajirun mu'mina ibn majah ya rawaito hadisi daga hadisin jabir dan abdullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala tu'amanna imra'atun rajula kada mace ta yi wa namiji limanci wala arabiyyun muhajira kar mazaunin kauye ya zo ya yi limanci ga mutumin da yake muhajiri mai hijira wala fajirun mu'mina kar mutumin da yake fasiki ya ce zai limanci ga mutumin da yake adali mu'min wa isnaduhu wahid sai dai hadisin wannan da'ifi ne maganar cewa kada mace ta yi limanci ga namiji wannan tabbas haka ne shine zance mafi inganci duk da wannan hadisi bai inganta ba amma maganganun malamai sunan haka dan saboda dalili shi kullun namiji shine shugaba kan mace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa walirijali alaihinna daraja dan haka ba za ta wuce gaba ta je ta yi limanci ba duk da akwai waɗansu masu maganganun shar wato maganar da take ta kauce kwarai da gaske wanda suke ganin in liyan mace ta zanto hafiza duk garin ba hafizi sai ta ce ta ke cin liman amma gaskiya wannan magana ce shar da ba aiki da ita to wannan maganar cewa fasiki zai limanci ga mumuni zai yi fasiki idan ya sallaci ga dai kai ko ba dai ba to haka idan yawa mutane limanci da haka Imam Bukhari ya babu a kai babu imamatil mubtadi'i wal maftun babu dangane da limancin al mubtadi'i dan bid'a wal maftuni al maftun shine mutumin da yake an fitine shi ma'ana mai fasikanci kenan kamar mai neman mata kamar mai shan giya kamar mai tata kaga da wannan maftun kasancewar yana waɗannan ayyuka na sabo ai kawai ba su gina shi ba za a ce ya fitar da musulunci ba to zai wa mutane limanci ko ba zai ba dalilin sunan da zai limanci dan hadisan da Bukhari ya kawo a ƙarƙashin duk sanan nan haka Abdullahi dan Umar yana sallah bayan Hajjaj bin Yusuf as-Sadaqi wanda Hajjaj kuma wato aka ce ba a san wanda ya fi barna ba a duniya tsakanin takobin Hajjaj da alƙalamin Ibn Hazm az-Zahiri ba a san ba wanda ya fi tabargaza a duniya Ibn Hazm ya faɗi bukakken maganganu har ga manyan malamai har ga su Imam Shafi'i har ga su wane ne duk lokacin da magana ta zo in dai aka sabawa abin da shi ya fahimta to zai kawo su da haka shine Shamsuddin az-Zahabi ke faɗa cikin Sirru Alamin Nubala yace yana da littattafai masu kima amma darajar ta ta rabu saboda bai sassauta malamai ba kila wannan ta sa Allah bai sanya wa littattafan sa albarka ba yace amma malami ne ya kai matsayin ijtihadi har da kari akai yana ko kari akai ijtihadi amma matukar ka saba masa to ba saurarawa shi yasa malaman mazhabar malikiya an dala sun ba shi wahala shi ma ya ba shi wahala su wahala da suka ba shi ko da littattafan shi suka rinka yi dan a hana kowa ma karantawa saboda yana abinda da sauransu shi kuma ya ba su wahala da kakkausa magana abin nan kakkausa harshe a kan mutane kan suna kuwan da littattafansa ya ce fa'in ta harikul kirtasa la ta harikul lazi ta zammana hul kirtasu bal huwa fi sadr asiru ya siru ma'i haisu ta sallat raka'ibi wa yanzu na in anzil ko kan kana fi sadr yake cewa kar ku ce za ku kona littafi dai in kun kona littafi kuma ba za ku iya kona abin da ke cikin littafin ba wanda yana cikin zuciyarsa a haddace ya siru ma'i yace abinda duk ko gani a littafi dama yana nan a cikin zuciya a haddace kafin in rubuta yana tafiya da ni haisu ta kallat raka'ibi duk inda ka ganni to kawai kaga ilimin kar ka dauka yana gida a littafi wa yanzu in anzil in na sauko daga kan doki kuma haka kuma shi ma ya sauko, in na hau kuma ya hau. Yace da uniya min ihraka rizqin wa kagadi wa qulu bi ilmin kayyara an-nasu man yadri. Yace ku daina kona littafaina, ku daina kona kayan rubutuna, ku yi magana ta ilimi, ku zo mu zauna dan mutane su san waye ya sani. Maganganu masu zafi dai rinka yi gabin nan. Yanzu zama da ce ana'imun anta an kutubil hadisi wa ma ata alal mustafa fiha min addini ka muslimin wal bukhari alladhainahuma shadda buraddini fi naqlin wa tabyini awla bi ajrin wa ta'zimin wa mahmadatin min kulli qawlin atamir ra'aysu hununi. Yace yanzu kai barci kake yi, ka kyale qur'ani, ka kyale hadisi, ka kyale abin da yake cikin bukhari da muslim wanda su ne shishikan addinin. Yace ai ka san qur'ani da hadisan bukhari da muslim aula bi ajrin, su ne mafi tantantan abin da ake samun ladabi, wa ta'zimin su ya fi tantanta a girma mutum in ya san shi, wa muhammadatin su ya fi tantanta a yabi mutum min kulli qawlin atamir ra'aysu hununi, sama da dukkan wani magana da za a ce ra'ayinsu hununi. Haka da yan maliki ya yi gida. To ala kulli hal, wato Hajjaj ibn Yusuf kar mu tafi da nisa, kaga yayi ta bargaza da yawa, ya laye karkace mutane har cikin manyan tabi'ai su Sa'id ibn Jubair ya kace su da karfin mulkinsa kawai. To amma kaga duk da haka yazo yana limanci Abdullahi dan Umar yana bin sallah, wanda an san Abdullahi dan Umar cikin sahabbai din ba bin sunnan nashi ma ya tsara na sauran da yawa, da yawa daga cikin su amma yana sallah a bayansa. Ga kuma Abdullahi bin Mas'ud suke sallah bayan wancan wanda yake dan giya ne, har wata rana ya musu sallah asubuhi rak'a uku. Yawaiwai ce in tara muku ko karin gara, Abdullahi dan Mas'ud ce tun tuna ya kare mu, kaga duk suna bin sallah a lokacin. To dan saboda haka fasiki matukar ba wanda ya fi jihadin Qur'ani sai wa mutane limanci. Abinda aka ce shi ne barin sa a sanya wani, to shi ya fi tantanta. Amma in yayi karfi, ko a ce ma shi ne shugaba, ko a ce cire shi, dole da karfi a kawo wanda yake adali, hakan zai bayu zuwa ga tsatsa al'ummar musulmai gida biyu. Duk malamai sun yi jima ya kyale shi ne ya fi fasikancin suna kansa, sallarsa kuma in ta yi daidai duk mun samu mu duka. Dan saboda cire shi mu raba al'umma gida biyu, wannan yana da matukar hadari. Sai mu kyale shi, in ma mu cire shi ba zai mutu, sai mu zo mu naɗa sabon liman shi kenan, mun riga mun huta. Wa'alaikum salam. Amma kasancewar a arabi karye limanci, wato mazanin kauye karye limanci ga dan binni, wannan kuma ba za a fi wani ba wani magana dan binni dan kauye waye ya fi karatu kawai shine zai limanci. Wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala rusu suhufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq. Annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ce rusu suhufakum, ku haɗe sahunku. Abin da yake nufi da haɗe sahu, wato kar a samu rata tsakanin sahun gaba da na biyu, sai gwargwadon yadda na biyun za su samu sarari na yin ruku'i da sujada cikin daɗin rai. Haka kar a samu rata na tsawon wuri tsakanin sahu na biyu da na uku, sai gwargwadon yadda sahu na uku za su samu wurin yin ruku'i da sujada. Kar bayan ta yi baya da yawa a samu faɗi mai yawa, shi ne ma'anar rusu sufufakum. Wannan sahunku duk su zanto suna kusa da juna, kar su ne su da juna. An gane ko? Yanzu misali a zo a ce ga nan gudan an yi sahu na ɗaya, ga na biyu, mu yi sahu guda uku ɗaya a cikin masallacin nan, to kun gaba mu gwanda hadisin ba. Dan wannan masallaci za a yi Allah kalli sahu biyar a ciki ko? Kaga idan mun yi sahu uku kaɗai ya cika, ba mu yi daidai ba kenan. Da an daga ce rusu su kuka, ku kusantar da su, ku haɗe su da juna. An gane ko? Wa hadu bil anaki, kuma ku daidaita kafaɗunku. Wa qaribu bainaha, ku kusanta tsakanin sahu da sahu din. Wa hadu bil anaki, kuma wato ainihin ku haɗa kafaɗunku da juna. Al'anaq jam'i ne na unuku, unuku shine wuya, to ba wuya ɗin ake nufi ba, abinda ke makwabtaka da wuya wato shine kafaɗa. Wato kafaɗunku su haɗu da juna shine babban abin da ake bukata. Wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito, Ibn Majah, Ibn Hibban yake hadisi ne sahihi, haka kuma Imam Ahmad ya ruwaito shi cikin musnad dinsa. A wata riwaya a ƙarshen hadisin Annabi yake cewa fa wallazi nafsi bi yadihi, ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa, inni la ara shayatin tadkhulu min khalal as-sufufi, haƙiƙa ina ganin shaitanu aljanu suna shiga a tsakanin kowane wuri da bai shiga ba a cikin sahu, su shiga sanan su fita sanan wurin, duk wani wuri inda ba haɗe da juna ba sai su shiga su fita. Ka anna al-khazafu, ina ganin su kamar ƴaƴan tinkiya sabuwar haihuwa, suna al-khazaf. To wannan ke nuna annabi na gani ta baya sallallahu alaihi wasallam, Allah ya baki damar gani ta baya yayin da yake cikin sallah, ba wai sai ya wayo ba, yana gaba, yana kallon idan sa na gaba amma yana gani ta baya, ba kuma wani idan aka sa masa a baya ba. Kuma wannan ke nuna rashin haɗa sahu, wannan zai baiwa aljanu dama shiga tsakanin mutane, shi ne su jefa mutane wasu wasu cikin sallah, wannan ya zo bayan yayin sallah ma shi raka uku ce ko huɗu ce muke ciki ya manta, wanda ya zo bayan sallah ma shin ko na alwala ma ko ba alwala, shin Allah ta tawarware ko ba ta tawarware ba, to rashin haɗa sahu duk zai yana haifar da matsaloli makamantan wannan, aljanu shi ta jefa mutane wasu wasu. Wa alaikum salam.
Ana kamar yanzu wannan karatu da kuma wannan hadisi da ya gabata.
Wannan cewa ku haɗa kafaɗu, ai umarni da annabi ya yi gwargwadon yadda za a sami iko, ma'ana dai ku haɗa jiki, don yanzu ka kaddara ko da duk manya ne a masallaci zai iya yiwuwa kowane sahu daga farkon sa har ƙarshe zan to kafaɗun mutane sai dai. Kaga akwai dogaye, akwai dalilu, akwai sakatakiya, kaga ba shi za a yi ka haɗa yadda, amma abin da ake nufi haɗe jiki. Galibi in manya ne a iya samu kafaɗin su haɗu, amma ba shi ke nuna a samu daidai wa daidai ba, dai aka ce za a yi wannan sai dai in kullum kafin a fara sallah da liman da ladan aiki ya same su zaɓi zuwa suka fi tsawo su jera su nan gurin zuwa ya kuma wanda tsawon su, kaga wannan kuma ba zai yi. Allah bai umarni da wannan ba, don wannan akwai tsanani a ciki, Allah kuma ya ce bai sa mana tsanani cikin addini ba, duk wannan ba zai hana yara su shiga cikin sahu ba. Wa alaikum salam.
A bayan da ake na bayan da yi a kan maganar wadanda ba za su yi mulkin da makamantu wanda sake amma akwai abin da kuma da suke cikin bayanin da wasu yi da mutane ke da dai makamantansu zuwa kuma cikin rufa sun nuna su kuma akwai karfin jiki da makamantansu kuma wasu sun da dai ne ko kuma da zafi yiwuwa ne da tare da su.
Abinda duk suke gani kamar mutumin da yake baya da mazakunta, kamar wanda yake mukaho, kamar wanda yake kuturu, waɗannan su illolin da suke gani yana da nakasa da tarbiyya, baya da kamala sama da sauran jama'a, don haka suke karanta limancinsa, amma ba su haramta ba. Ba su haramta ba. Ku zai zo nan gaba za mu karanta hadisin annabi ya yi tafiya ya bar Madina sai ya tsaya Ibn Umm Maktum ya zanto shi ne halifansa a Madina, kaga shi ke limanci har halikon makaho ne. To kaga wannan ai hujja ce babba sauransu. Wanda ake da cewa akai shine kunsa muskil, kunsa muskil kuma shi mutumin da yake da halitta biyu, yana da halittar namiji yana da halittar mace. To shi kunsa muskil dama an ce masa muskil saboda yana rikitarwa, shin za mu sa shi cikin layin mata ne ko cikin layin maza ne? To amma yanzu akan samu magungunan, akan samu yadda ake gane, yadda ake samun gyara sama da da. Da abinda malamai suke cewa shine a shi kun samu cikin sifa guda biyu da rashi, amma wanda ake ganin cewa to yanzu dai duk da yana da bangaren halitta guda biyu na mata da na maza, amma alamu sun nuna ya fi rinjaye a bangaren maza, to kuma yana girma yana girma yana girma, abin zai bayyana, don haka watan wata rana abin da ya fi rinjayen nan zai zo ya bayyana, ya zanto namiji zalla bayan da ya kasance ya rikitar su, ko ya zanto mace zalla bayan da ya riga ya kasance ya rikitar su. Wani kuma akan bar sukan ga kawai siffofin sun yi daidai da juna, to tunda siffofin sun yi daidai da juna kaga ba za ka sashi layin maza tsuntsa ba, ba kuma za ka sashi layin mata ba, to tunda ko ba za ka sashi layin maza tsuntsa ba lallai dirin su suna kasa da su sauran mazaje, saboda haka mafi kyau shine kar yayi limanci. To amma a yanzu kaga likitoci sukan abin nan canja abin nan din, sukan yi wa mutum aiki a asibiti a tabbatar da bangare daya, bayan an gudanar da bincike a jikinsa an ga cewa menene alamun da suka fi bayyana tsakanin siffofin da suka shafi mata da siffofin da suka shafi namiji, to sai su toshe ɗaya ɓangaren su yi amfani da ɗayan kawai shi ne ya zanto kawai mutum da a mai da shi namiji kaɗai ko kuma mace kawai tsantsa. Yanzu nan duk ilimi, cigaban ilimi ya ba ɗan adam damar gano irin waɗannan hanyoyin, ana yin operation a tabbatar a kan wannan. Ka fahimta da kyau? ku yi hakuri za mu karanta hadisin karshe lokaci ya jajirwa sai da gaske. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. An karbo daga Abu Huraira Allah shi kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace khairu sufufi rijali awwaluha, mafi alherin tsohon mazaje shine na farko, wa sharruha akhiruha, mafi sharrin su kuma shine na karshen, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, mafi alherin tsohon mata kuwa na karshen, wa sharruha awwaluha, mafi sharrin su kuma shine na farkon. An gane ku abinda ake nufi a nan gurin, ba wai ana son a tabbatar da khairi da sharri bane a cikin wannan, a cikin dukkan tsohon maza da na farko da na karshe duk babu sharri a ciki, haka a cikin dukkan tsohon mata da na farko da na karshe duk babu sharri a ciki, amma fifiko ake nunawa, mafi alkhairi, mafi fifiko cikin tsohon maza shine tsohon gaba, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, mafi karancin daraja shine na karshe, tsohon karshe. To sai aka kawo sharri, wannan sharri anan nisbi ne, wato ba wai dan saboda cewa tsohon ya kunshi sharri ba, sai dan kasancewar yana da karancin daraja da falala idan an kwatanta da sauran. Kun fahimta da kyau? Tsohon mata kuwa mafi alkhairin sa shine na karshe, mafi sharrin sa shine na farko, ma'ana na karshe ya fi falala, sannan mai bi masa, sannan mai bi masa, sannan na abin nan. To me yasa aka kawo wannan? Shine malamai suke cewa shi tsohon maza na karshe abinda ya sa har aka siffanta shi da kasancewar sharri ko karancin daraja, dan daga shi ne kuma sai tsohon mata. Dan a lokacin Annabi maza da mata duk suna zuwa ina masallaci, ko ba a sa wani shinge a tsakiya a raba su, ko irin yadin nan da muke sa a nan lokacin Annabi ba a sawa, a haɗa kawai ake a cikin masallaci. To saboda haka sai ya zanto cewa munafukai waɗansu ma sukan tsaya ne a tsohon ƙarshe ɗin, ba dan gobe kawai dan su ga mata, wanda fifi ga musulunci da baki musuluncin bai kama abin da dinsu ba, a tsohon ƙarshe za su tsaya. Kuma idan an yi ruku'i sai mutum ya duka ya ware kafafu sai leko suwaye a baya, haka an yi sujada ya leko dai sai ya gano suwaye a baya, shine Allah yake faɗa cewa walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almutaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim. Saboda su ne wannan aya ta sauka, Allah ya ce mun san waɗanda suke magabatan cikinku, mun san waɗanda suke na ƙarshe, magabatan cikinku masu zama a tsohon gaba wanda su kawai sallah ta kawo su, na ƙarshe kuma wanda suke tsaya a tsohon baya don su kallaci mata, su ma Allah ya san su, kuma Allah zai tara su gobe kiyama kowa da masa sakamako da irin aikinsa. To idan ya zanto mutum ya samu kansa a tsohon ƙarshe har kawai dan ya kallaci matan da suka zo masallaci, to wannan zai je ƙarƙashin wannan hadisi, sai zanto kaga nan gurin isbat sharri lahu wannan bin nisbati li qasdihi huwa, saboda abin da ya nufata kaga sai a danganta masa sharri ba dan sai tsohon yana da sharri ba. An bayyana da kyau ko? Haka kuma su ma matan waɗansu kuma suna zarmewa su je tsohon gaba ba dan su samu falalan ba, sai dan kawai daga maza, ballan sana'a da a lokacin ana fama da talauci muhajirun sun zo waɗansu ba su da tufafi, waɗansu matan suna tsohon gaba saboda akwai sahabin da idan ya yi su ruku'i ko sujada rigar sa ba ta kirki ba ce sai ta ɗage, sai wani abu na tsaron sai rinka bayyana, har Annabi yake cewa to kaga duk ba wai ku zo masallaci ba, ki ce wa mata ba wai ku zo masallaci ba, kar wanda kai ta sadaka kanta sai ta tabbatar maza sun riga su ɗagowa. Saboda wato ga yadda Annabi yake tarbiyyantar mutane, dan Allah yanzu muna da rikitattun mutane irin wannan, amma ku duba rikitattun mutane irin wannan yadda Annabi ya tarbiyyance su har ya sa su khairu ummatin ukhra da dalilin nasu, a takuda a tahu guda a san manzon sallaci guda a masjid Annabi gyara su, da siyasa da gudanarwa da siyasar jan mulki da wa'azi da fadakarwa da cizawa da busa, da wanda ya kama a zarfafa sa masa a zarfafa masa, wanda ya kama a sanyaya masa kuma a sanyaya masa, haka Annabi ke gudanar da mutane. An fahimta ku? To shine yasa suka ce to wannan shine, dan haka idan wanda suka zo tsohon gaba cikin mata ya zanto manufar su shine wannan, kaga akwai sharri a lokacin nan, wanda suka tsaya a karshe don saboda su nisanci wannan, kaga akwai alkhairi. In ba haka ba, in dukkan su sun yi tarayya wajen kyakkyawan niyya, duk da haka dai wanda suke tsohon karshe na mata su suka falla saboda wanda suke tsohon gaba na mata, saboda wanda suke tsohon gaba suna kusa da inda fitina take kasancewa su kusa da maza. An fahimta ko? To shi yasa ya zanto karancin falala a idan an kwatanta da tsohon karshe. su kuma maza ya zanto inda dukkan suna da kyakkyawan niyya ba wanda ya zo da niyyar ga wanki, to su ma dai duk da haka wanda yake tsohon karfi yana da karancin falala sama da wanda yake wato ba in an kwatanta shi da wanda yake tsohon farko, saboda wanda yake tsohon farko yana nesa da inda mata suke ba inda ake ji musu tsoron fitina, amma wanda yake tsohon karfi ko yana kusa da inda suke ana ji musu tsoron fitina. Abu yi da ku, to wannan khairiyya duka ba daya an faɗi wannan ne game da maza da mata, yayin da mata ya kasance sun bi limami ɗaya tsakaninsu da maza, amma idan mata ya kasance limamiyarsu ita ba mace ce, kaga a nan gurin su kaɗai za su yi sallar su, to sa'ilin nan sai ya zanto sahun farko nasu ɗin shi ya fi falala sama da sahun gari, kasancewa su kaɗai ne, ko ya zanto limaminsu namiji ne shi kaɗai ne liman duk mamukinsa mata ne, kamar yadda za ka ga limami a makarantar ƴan mata, kamar yadda za ka ga limami a lokacin sahabbai an rika ayyana wadanda suna yi wa mata limanci a gida wanda suke gwasu da nesa da masallaci, to su ma a sa'ilin nan kaga duk wanda suke tsohon gaba dai suna cikin falala, kun fahimta ku, saboda a lokacin nan ba wai tsohon maza da na mata bane, a hadai tsohon maza ne zalla, to lokacin na farko ya fi falala sama da na biyu, in ka ji an ce na ƙarshe ya fi falala, to wannan idan an haɗa tsakanin sahu na maza da na mata, to abin da muka faɗa na jiji Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum. Tambayoyin da za su yanka samun shiga ko yanzu su ne tambayoyin da ya zanto an rubuto su rubutu warwara wanda ba zai wahalar ba wajen karantawa, saboda idan rubutu bai fito sosai ba yakan ya ɓata lokaci mutum bai fahimci ko mai tambaya mai fito ba. Mai tambayan farko ta rubuta cikin harshen Larabci yana cewa shin idan mutum ya fara limanci sai shehunsa ko malaminsa ya zo ya halatta ya ja baya don ya ci gaba don ya kafa wajen da hadisin Abubakar cewa annabi ya ja masa baya ya ce da akwai wanda ya haka kuma ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, Allah ya ce kar ku gabata gaban Allah da manzansa, kuma gashi malamai an ce su ne magadan annabawa, yadda ba za a gabata gaban annabi haka ba za a gabata gaban shehunsa ba. A gaskiya wannan akwai ta cewa game da wannan wannan ba dalili bane ba kan cewa idan ka fara yawa mutane limanci a matsayin ka na ɗalibi sai malamin ka ya zo ka kuma sai ka ga baya don ya zo ka rasa, wannan ba hujja bane ba, kuma abinda ya fi komai ma zama kuskure kafa hujja da faɗin Allah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, Ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kar ku gabatar gaban Allah da manzansa, kaga la tuqaddimu la nahiya tuqaddimu bi ilmi mudari majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi harfun nun wa hasbuha lil jazmi wan nasb siwa kalam takuni li tarumi mablima, to menene maf'ul bihi mansub, maf'ul bihi mansub anan gurin an shafi shine malamai suka ce hikimar shafi shi dan ya kunshi ayyuka da maganganu, sai ya zanto da kadirin sa la tuqaddimu qawlan aw fi'lan bayna yaday Allahi wa rasulihi, kar ku gabatar da wani aiki ko magana kafin Allah da manzansa su ce ku, ma'ana duk abin da yake da ibada aiki ne magana ce kamar zikiri ko salati, kar ku yadda ku fara sai in Allah da manzansa sun amince ku, wannan shine abin da aya take cewa, amma fadin cewa waratsu al-ulama wa waratsu al-anbiya'i ka kafa hujja da wannan bisa ga cewa tunda an ce kar ka gabata gaban manzon Allah kuma yace ya zanto malami shi ma yana cin mai yana daukar matsayin matsayin manzon Allah, to wannan kuskure ne kwarai da gaske, don da annabi ya alƙala ma warasul anbiya bai shiru ba ya ƙara bayani, to kodan lokaci idan ka kusuro hadisi ba kawo karshen sa ba sai ka gina kansa zuciya ko kusuran fahimta in mutum bai gane ba, annabi ya alƙala ma warasul anbiya sai ya ce me wa innal anbiya ma warasu dinaran wala dirham wa innama warasu al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazzil mawqif, malamai magadan annabawa ne, sai dai annabawa kuwa ba su gadar wa mutane dinari ko dirhami ba, abinda su gadarwa da mutane shine ilimi, duk wanda ya riko da shi ya riko da babban rabo, to menene ake kira da suna ilimi, ilimi abinda yake ansa sunan ilimi shine wato qur'ani da hadisi, duk abin da yake qur'ani da hadisi shi ne yake azu sunan ilimi kafin kowane irin dan haka yayin da malami ya fahimci Qur'ani da hadisi to sai a kiran shi suna malami. In ya karanta wani abu daban ba Qur'ani ba hadisi ba to ba za kalmar malanta ba za ta gaskata a kansa ba. Dole sai dai a kawo ta fikaidi a ce malamin kaza a faɗo wannan bangaren, malamin tattalin arzikin kaza, malamin lissafi, malamin chemistry, malamin arudi, malamin nahawu, malamin balaga, malamin mantiki. Amma a ce malami kawai a yi filo to shi ne masanin Qur'ani da hadisi. Saboda duk inda Allah ya ambaci ilimu a cikin Al-Qur'ani yana nufin wahayi, Qur'ani da hadisi kuma su ne wahayi. An fahimta ku? Ubangiji ta'ala ya ce inna dina inda Allah al-Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba, nan sai ce al-kitab, wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, sai kuma ce al-ilm. Utul kitab ana nufin wanda aka ba su littafi kafin Qur'ani, su ne Yahudu da Nasara. Ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, sai bayan ilimi ya zo musu. Wani irin ilimi ne ya zo musu? Shine Qur'ani, shine hadisi, dan shine ilimin. Dan Allah madaukakin sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato ubangiji ya yi maka farla, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah ya saukar maka Qur'ani, ya saukar maka da hadisi, dan ya ce ya saukar maka da littafi, ya saukar maka da hikima. Littafi shine Qur'ani, hikima kuma shine hadisi. Sai ya ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, ya sanar da kai abinda baka sani ba. Ta wata hanya ya sanar da kai abinda baka sani ba? Ta hanyar saukar da Qur'ani, ta hanyar saukar da hadisi. Saboda kullum waɗannan su ne ilimi. Yasa duk malamai da dama sukan yi babbaka cikin littafin sai ilimi, suna nufin wahayi kawai, sai ma'ana Qur'ani da hadisi. To kaga idan kana nufin malamai ma magadan annabawa ne, to malaman nan waɗanda sun karanci Qur'ani sun karanci hadisi, kuma suka yi riko da Qur'ani da hadisi a cikin ayyukansu. Dan ko sun yi riko da Qur'ani da hadisi a cikin ayyukansu, babu yanda za a yi kawai dan muridinka ya fara sallah ka zo ka ce ya ja baya ka shiga ciki, kawai ka zo a makare. Dan a lokacin nan madogarka abinda ya sa ka zama magajin annabi shine in ka yi riko da Qur'ani da hadisi. To abin nan da za ka yi, shin Qur'ani da hadisi nuna maka haka? Ka ga ba shi nuna maka. To ballantana malaman da suke yin haka, tunda ya nuna shi shehinsa ne ya zo zai yi, kuma wancan ko muridi ne ya riga ya fara limanci, ka ga malaman tasawufanci ne wanda suka karanta sufanci. Malamin sufanci ko ba malami ba ne ba, dan ya karanta sufanci ne bai karanta Qur'ani bai karanta hadisi ba. Abinda kawai ya riga ya karanta karamatul awliya, karamomin waliyyi, an yi mafarki da waliyyi, wane abu kaza sunna ne, abu kaza kaza ne, abu kaza a kofalala, ga zikiri iri kaza, wannan ya yi mafarki da annabi, an ba shi zikiri iri kaza, an ce ya yi ke ne, duk waɗannan jita-jitar su ya kama ya haddace, ya nisanci Qur'ani, ya nisanci hadisi. To babu yanda za a yi wannan ya zama malami. Sai dai mu a ƙasar Hausa kaga irin wannan malamai ne, kamar yadda ko ka sai an sunan malami, kamar yadda malamin duba shi ma duk sai a ce masa malami. Sai mutum ya je sai a faɗa masa wani tsubbu, a ce ka kawo ababa bakake guda uku da bakin bunsuru guda uku da kaza mai wake-wake, idan yanzu ta ce kai ana je wajen wani malami, to bai haɗa wannan da malanta. Kaga ba abin da ya haɗa wannan da malanta, hanyarsu da masa malamai daban. Inda malamai za su kafa wata kungiya ta su da malamai, da ya kamata su kai waɗannan mutanen kotu sun cewa suna ɓata musu sunaye. To dan saboda haka gaskiya galibi malamin da suka karanta tsawafanci su suna ginuwa ne dama akan ɗalibi ya rinka yin ɗa'a, makauniyar ɗa'a ga shugabansa, kamar yadda wannan ke cewa wa sallimil amra lahu la ta'sir, shi shehinka ka sallama masa al'amari, ka sakan masa ragama da lazami na komai, la ta'sir, kar ka tambaya ka sai dan me ake kaza. Walau bi isyanin ata'izan qur, ko da safo yayi to a lokacin safon ya zama farilla, dan kasancewa shehi ya yi safa. To irin waɗannan su ne za su ba ɗalibansu irin wannan ka'idar cewa ko ka fara sallah in malamin ka zo ka ja da baki ya zo ya ƙarasa. Wannan yake cewa me ya hukuncin musabakan karatun Al-Qur'ani mai girma? Musabaka ta halatta, musabaka ta karatun Al-Qur'ani mai girma wata hanya ce ta zaburar da mutane kan ayyuka na alkhairi, tunda karatun Al-Qur'ani abu ne na alkhairi. Annabi kuma yana zaburar da sahabbai kan ayyukan alkhairi, daga cikin su akwai jihadi. Annabi yana zaburar da sahabbai wajen wannan, su yi musabaka a wajen jihadi. Kaga jihadi ibada ce, amma Annabi yana zaburar da sahabbai kan su yi wannan, tunda ga ka'ida a da an je yaki bayan ji an samo ganima annabi ke bayanin yadda za a rabata. Allah ya yi bayanin kuma sun ta ba ahlul baiti a baiwaye a baiwaye sauran kuma a rabawa masu jihadi. Idan mutum ya je da doki sai a ba shi rabo uku, rabo biyu na dokinsa, rabo ɗaya na shi. Wanda suka ce a ba shi rabo biyu, ɗaya na dokinsa, ɗaya na shi. Idan mutum ya je a ƙasa kuma sai a ba shi rabo ɗaya. Tare da duk wannan rabo, sai annabi idan an fita filin daga sai ya ce duk wanda ya kashe wani kafiri to abinda duk ya samu a cikin kafirin na shi. Wannan musabaka ta kuma musabaka ba ce ba. Duk wanda ya kashe wani kafiri to abin da ya samu a jikinsa na shi. To sai sahabbai ta zabura wajen wato yakar kafirai. Saboda a lokacin nan su kafiran akan fito yakin ne da alfahari. Takobi kanta bayan an yi da ƙarfe kuma sai a mata makamashi na zinari wanda in za ka zaka narka shi za ka yi awalwalo da ƴan kunna masu yawan gaske. Gidan takobin a yi shi na zinari, damara a yi shi zinari, wani lokacin sulke ma na zinari. Kaga idan ka kashe wani kafirin dukiya ce mai yawa za ka samu. To sai annabi ke yin haka don zaburar da sahabbai kan ayyukan jihadi. An fahimta ko? Kaga ko a yakin Badar lokacin da aka fita waɗansu yara guda biyu. Wani sahabi na tsaye ya ce kawai sai na ji wani yaro ya dafe ni daga gefe na dama ya ce min da Allah wani ne Abu Jahal. Shi yanzu kai wannan yaro dan figigi da kai idan na zama Abu Jahal ne za ka yi masa. Ya ce Abu Jahal ai idan kan nuna minti inuwa ta ba za ta rabu da tashi ba sai ko ni ko shi dan na je na aibata manzon Allah. Ya ce kafin ba shi ansa kuma sai ga wani daga gefen sa na hagu. Ya ce shi ma ya jani ya yi min tambaya irin ta wancan. Ya ce sai na nuna masa shi na ce kun gan shi can. Ya ce yadda ka san zakoki guda biyu wato alfin sun ga wani abun farauta ya ce aka saka aukawa a Abuja. To biyan wannan ya tsare shi da suka bi tunan wannan ya tsare shi da suka bi tunan gudu. Ya faɗi ƙasa. Ɗaya daga cikin sai zai gaban annabi ce ni na kashe shi. Annabi ce kai ne na kashe shi kafin ya ba da ansa ɗayan ba ya zo ce ni na kashe. Annabi sai ya murmushi. Wannan ya ce ni na kashe shi, wannan ya ce ni na kashe shi. Sai cewa ɗayan kawata kobinka ya dubo ya gani sai ya ga jinin Abu Jahal. Ya ce kai ma kawata ka ci ma ɗago ya ga jinin Abu Jahal ya ce ku biyan kowa kashe. Guda kaga in an zo rabon wannan na cewa duk wanda ya kashe kafiri shi za a ba abun kaga wato su za a ba ki. Wato dai a cikin shi kaga annabi na zaburar da mutane kan ayyuka na alkhairi. Yanzu wannan hadisin shi ne wanda zan iya tunowa banda ce akwai hadisai da dama wanda kwakwalwa ta yanzu ba ta taimaki ni ba wajen tuno su. Amma da su ake kafa hujja wajen halattun musabaka kan dukkan aikin alkhairi ba wai sai karatun alkur'ani a kadai ba. Wannan kenan. Baya ga haka abinda kawai za mu kiyaye wajen haddaka wajen musabaka ta karatun qur'ani a su masu shiga sai a yi kokarin ladabtar da su kan cewa su shiga da kyakkyawan niyya. Kar mutum ya shiga da nufin alfahari ya zama fifiko kawai kan dan uwansa. Na cewa na fi shi karbuwa a gaban jama'a ko na fi shi kaza ko na yi suna shi bai yi ba ko na yi fice shi bai yi ba ko ɗin wane an ce shi na ɗaya ni kuma in damu. Ai musabaka yin na ɗaya ko yin na biyu ko yin na biyar ba shi ne shi ba. Saboda menene za ka samu wannan ya fi wannan hardan Qur'ani. Ko ma haɗa su ba za a yi ba wannan hardansa mai rauni ce. Amma tunda musabaka ce kai ce ne wannan da ya zo takardar da aka buɗo wa kyautar da a yi sanye ta duk kuka kabbara aka sake jawo masa. Wajen suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kawo kafin ya kare wannan ayatul kursi wanda kowa ma ya haddace akan titi dan mutanen duk sun tafi ya sanye ta aka jawo masa wajen amana rasulu ko wani law anzalna hadha al-qur'ana ala rajulin yahdathi ka kuma kana zuwa bisa ga tsayi sai aka jawo masa wuri mai wahala cikin suratul shura ko suratul ara sai ka kare ka kare sai yadda zaka yi kaga sai mutanen su dauka da na dai can wurin ka kuma kai ne na jigo kana ko na biyar wanda kaida idan an haddar ku ta ka ta fita ki kwai. Amma bisa ga tsotsayi an kama maka inda yake wurare mai sauƙaƙiya ko da ma da ɗan Qur'ani suna jin wahalar wajen. Kai sai ya faɗo nan da rabon ka shi kuma aka kawo masa tubus-tubus ya murje ya tashi ya tafi sa aka yi kafara kawai kowa na ganin wuri gwarzo ne. Amma duk mahaddata da ke wajen sun riga sun san cewa waye ya fi karatu. Amma tun da ma'aunin shi ne waye ya faɗo waye bai faɗo ba waye aka ci gyara waye ba ci gyara ba sai su ɗauka cewa wannan kawai shi ne. Saboda haka wannan gasar da suke shiga cikin zukatan mutane da yin tanafusi da kuma kila har hasada ko gaba ya shiga ciki shine abin da ba a so. Haka kuma cakuɗuwar maza da mata shine abin da kuma shi ma ba a so. Maza wasu daban mata wurin su daban duk wannan ya kamata tsarin musabaka don a gyara shi. Amma mu zo mu haramta musabakar mu ce ba ta halatta ba ta wannan kuskure. Akwai waɗanda suke zafin kai suna haramta cewa ai musabakar ma kanta bid'a ce. ga wannan kuskure ne gwarar da gaske. Dan gaskiyan annabi ya sa sahabbai sun yi musabaka a wajen jihadi, wanda shi ne mafi girman abin da ikhlasi ake so ya tabbata, amma annabi ya zuba su ta musabaka a ciki. Kuma wajen suna tafi waje da nusus amma, wanda Allah ke zaburar da mutane kan cewa ku yi riya wajen ayyukan alkhairi, karatun alkurani kuma alkhairi da sauransu. A gaskiya ba mu sallama ba kan cewa musabaqatul karatun qur'ani zai zama bid'a, haka nan kaudar wahida, wannan ba mu sallama ba na farko kenan. Na biyu, mu ce abin bid'a ne kuma kyakkyawa, to wannan shi fa komai kuma illa, dan ba wata bid'a sunan kyakkyawa a duniya. Dan annabi ce kullu bid'atin dalal, kullu kuma duk malaman usul fiqh sun yi tasdida ce daga cikin sigogi na ummu na game hukunci. Siyaku al-kullu aw al-jami'u kazalla zillatil ladil furu'u, kamar haka allazi da allati da al-furu'u da rinjayan su, allazi rinjayan sa allazani da allazina, allati rinjayan sa allatani da allati da allahi ko allawati, dukkan su kaga ismul mawsul siga ce daga cikin siga na umum, kullu siga ce daga cikin siga na umum, jami'u siga ce daga cikin siga na umum. Yayin da annabi ya ce kullu bid'atin dalala, babu yanda za a yi ka samu wata bid'a wadda ba za ta karɓi sunan dalala ba, dukkan bid'a dole su zama dalala. Amma ka ce ga wata bid'a kyakkyawa, wanda ya fara faɗin wannan a iyakacin sanina shi ne Izz bin Abdussalam, wanda ake kira sultanul ulama, ya rayu sani na 5-6 cikin manyan malaman mazhabin Shafi'iyya, a cikin littafin sa Qawa'idul Anam fi Masalihil Anam, Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Anam. To a wurin sa ne kuma al-Imam al-Qarafi, ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabin Malikiyya, shi kuma ya dauka a wurin wancan malami. To daga bayan Qarafi kuma wannan kuma Abu Ishaq Shatibi da yazo sai ya rabi kan wannan matsalar, wanda shi ma dan Malikiyya ne. Yace maganar a ce ga bid'a kyakkyawa, yace babu wannan a addini, dukkan bid'a faɗa. To wanda bai ga maganar Abu Ishaq Shatibi ba, sai ya rubuta maganganun waɗancan malamai guda biyu, Izzuddin bin Abdussalam da al-Imam al-Qarafi, sai ya dauka cewa bid'a akwai kyakkyawa, wanda suka fara wannan magana kafin su ba wanda yace bid'a kyakkyawa ce. Duk bid'a sun yarda faɗa, an fahimta ku? Ba yadda za a yi bid'a ta zanto kyakkyawa. Ayo, wannan ai na faɗa maka wanda suke can ajin farko, in ya mutu na ai daga baya yake, shi yasa na ce duk wanda zo daga bayan su a wurin sai dauko. Ai karar magana ce, ba sai na ce da wani da wani ba, idan bai dauko duk wanda zo daga baya a wurin waɗancan ya dauko. Ga waɗanda suka fara asalin maganar kuma tun a baya kuma an yi musu rabi, shi yasa na ce wanda bai karanta rabin da ake musu ba sai zo dauko abinda suka faɗa ya sa. Kamar yadda ya ce Usman ibn Hudayr, ya kaga ya dauko ne daga cikin Qarafi, tun dan Malikiyya ne shi kuma Qarafi dan Malikiyya ne. Da haka sai da dauko da namun da nuya sa ce bid'a mustahsana, bid'a wajiba, bid'a wace ce bid'a makruhiya, kullu bid'atin dalala qawlan wahida, dukkan bid'a bata ne. Yanzu idan aka tambaye ka wanda yake cewa akwai bid'a kyakkyawa, me ya hujjar sa? Ina jin gushajin hujjar su, amma waye ya taba jin hujjar da su yi kafa hujjar su?